Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Litinin 15 ga watan Janairu shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanun labarai.
Majalisar Manasotin Isra'ila ta fara wani taro cikin sauri domin amincewa da wani gyaran fuska ga kasafin kudin shekarar 2024. Wani tsohon magajin garin birnin Vladikostok na kasar Rasha ya yarda sunan shi domin zuwa fagen daga a Ukraine. Kafofin yada labaran kasar Iran sun sanar da sakin yan jaridar kasar biyu da ke zaman kaso na tsawon lokaci a kan beli.
To, bayan labaran duniya, za mu so mu kawo muku rahotanni na musamman kan cika shekaru 45 na sashen Hausa na muryar Amurka. A Najeriya, 'yan kasar musamman masu fashin baki na bayyana damuwa da kamun ludayin 'yan wasan kasar na Super Eagles a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta bana.
Ya kamata kasance ce su dauki maki uku, to amma sai gashi makin ya zama daya da su da Equatorial Guinea. Super Eagles kan gaskiya sai dai mu ce dai kawai sai yadda ta yi ga a wannan karon.
Za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya, to amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Lahadin nan ne Majalisar Manasotin Isra'ila ta fara wani taro cikin sauri domin amincewa da wani gyaran fuska ga kasafin kudin shekarar 2024 domin samar da gagarumin ƙari akan kudin da za a kashe a yakin da kasar ke yi da kungiyar jihadin musuluncin Falastinawa ta Hamas. Tattaunawa da ta kai har cikin 30 dare, inda mai yiwuwa sai a safiyar yau Litinin ne za a samu damar kada ƙuri'a. A bara dai Isra'ila ta amince da kasafin kuɗi na shekaru biyu a jere, shekarar 2023 da shekarar 2024, amma yakin da take yi da Hamas ya girgiza lissafin kuɗin gwamnati da ya buƙaci sauye-sauye a kasafin kuɗi da ma ƙarin kashe kuɗaɗe. Kasar na buƙatar ƙarin biliyoyin shekels domin gudanar da ayyukan soji, bayar da diya ga sojojin jiran kota kwana da duban ɗaruruwan mutanen da ke zaune a kan iyaka da aka ɗaiɗaita, da ma waɗanda harin na mayakan Hamas na ranar 7 ga watan Oktoba ya ritsa da su. Wani tsohon magajin garin birnin Vladivostok na ƙasar Rasha ya yi rajistar sunan shi domin zuwa fagen daga a Ukraine, bayan da aka ɗaure shi tsawon shekaru 12 a gidan maza bisa laifin cin hanci da rashawa, kamar yadda jaridar Kommersant ta ruwaito a jiya Lahadi cewa lauyan shi. A bara ne aka ɗaure tsohon magajin garin Vladivostok Oleg Gumeyanyok har tsawon shekaru 12 a gidan kaso, sakamakon samun shi da laifin cin hanci na kuɗi robbers miliyan 38, kwatankwacin dalar Amurka 432. Ya kasance magajin gari a tsakanin shekarar 2018 zuwa 2021, mukamin da ya ajiye a tsakiyar cecekar da ya rika sha kan ayyukan shi a matsayin karami da babban jami'i a kasar. An da ya umarci Gumay York da ya kasance a bangaren sojojin da aka tura shi tun a ranar 12 ga watan Disambar bara, cewar lauyan shi Andre Kitie. Dubban ɗaruruwan bursunonin Rasha suka amince su yi aiki a Ukraine domin cin gajiyar damar da aka bayar ta samun afuwa ga duk wanda ya baro fagen daga a raye. A jiya Lahadi ne manyan masu bayar da shawara kan al'amuran tsaro daga kasashen duniya 83 suka hallara a birnin Davos na kasar Switzerland domin halartar taro kan tattalin arzikin duniya da tattauna wasu jerin tsare-tsare 10 na samar da zaman lafiya a Ukraine da Kyiv ta fitar a matsayin ƙudurori na kawo ƙarshen yakin da take yi da Rasha. Wannan dai shi ne taro irin shi na hudu da Ukraine ɗin ke shiryawa domin baje shirin shugaba Volodymyr Zelensky, wanda ke kira ga Rasha na tafi cekacukan daga yankunan Ukraine. Tawagar kasashen 83 da suka halarci taron sun hada da kasashe 18 daga yankin Asiya, sai kasashe 12 daga Afirka, waɗanda adadi ne mai girma da ya halarci makamancin irin wannan taron da aka gudanar a kasar Malta a watan Oktoban bara. An kuma gudanar da irin taron a Copenhagen da wani wato da kuma wani irin taron a birnin Jidda. Wakilan bangarorin tsaron kasashe da suka halarci taron sun hada da kasashe masu tasowar karfin tattalin arziki irin su Brazil da India da Saudi Arabia da Afirka ta Kudu, wanda baki ɗayan su suka kasance kawaye ga kasashen China da Russia.
To an jima kadan Hauwa za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan a ranar 21 ga watan nan na Janairu ne sashen Hausa na muryar Amurka yake cika shekaru 45 da kafuwa da kuma ci gaba da watso muku shirye-shirye. Akan haka ne muka shirya kawo muku rahotanni na musamman har ma da ra'ayoyin jama'a kan wannan lamarin inda za mu soma daga jihar Niger Nigeria ga Mustapha Nasiru Batsari.
Da dama daga cikin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu sun yabawa sashen Hausa na muryar Amurka akan jajircewa wajen faɗakar da al'umma musamman masu jin harshen Hausa akan halin da duniya ke ciki. Cika sauran mina Alhaji Suleiman Yahaya Babangida ya ce a matsayinsu na Hausawa suna alfahari da wannan tashar rediyo kuma suna yabawa ma'aikatan rediyon akan jajircewarsu wajen samo bayanai domin faɗakar da al'umma.
Muna alfahari a matsayinmu na Hausawa wanda yake su an taimaka jama'a wanda ba su jin harshen Turanci suna jin labarai masu mahimmanci da suke faruwa a duniya. Saboda wannan gido dole abin yabawa ne a kuma shekarun da suka kai ko a shi ake cewa daga shekara 40 mutum ya zama cikakken mutum.
To shi ma da yasar daunan Ilori a jihar Kwara Alhaji Shehu Zaman Lafiya ya ce suna cike da farin ciki akan yadda sashen Hausa na muryar Amurka ke fassara labarai daidai da yadda kowane mai jin Hausa zai fahimci abin da aka bayyana.
Mu gaskiya wannan sashen naku inda kuke bayanannukan nan yana wayar da mu ko muna jin daɗin bayanannukan ku game da maganar sashen Amurka din nan yadda kuke faɗi mana fassara. Kowa tunda mutum kowanne irin mutum yana jin Hausanku. Ni dai ina daga cikin mai farin ciki da Allah ya sa aka samu dogon lokaci irin wannan kuma kuna yin wannan sana'a.
To mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora a jihar Niger Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu ya ce tun suna yara ƙanana suka dogara da sashen Hausa na muryar Amurka wajen samun labarai da suka shafi duniya.
Ita wannan gidan rediyo da Voice of America tun da aka fata musu lokacin muna yara wanda ke kuma musu a lokacin nan babu wasu kafafen yaɗa labarai da dama a lokacin ba irin su Voice of America ɗin ba. Lokacin kana son ka samu kowane labari na duniya ko na gida ko na waje to sai ta Voice of America ɗin za ka samu. Wanda ke kuma sun yi ƙoƙari sosai na yaɗa alfana ga mutanen karkara da na birni. Wannan lokacin dai ba kowa ke da wutar lantarki ba balle ya ce zai gani a TV ko kuma zai kunna rediyo da wuta, amma lokacin ko mutum kauye mutumin dace yana son karamin rediyo wanda zai sa bashi ɗin shi ya bude ya ji labarai abin da ke faruwa a cikin ƙasa da kuma duniya.
To shugaban kungiyar muryar talaka a Najeriya Alhaji Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi ya ce sashen Hausa na muryar Amurka tamkar wata jami'a ce a wajensu.
To gaskiya sashen Hausa waɗannan shekaru da ya kwashe sama da 40 ba ƙaramin abin ayaba na ba kuma a jinjina. Saboda kun kirkiro shirarruka masu mahimmanci sosai waɗanda sun kai wayar da al'umma musamman ma ƙasashen da ka unguwanni da harshen Hausa. Wannan sashen Hausa na muryar Amurka ya zama kamar makaranta a gare mu. Ko kuma mu ce babbar jami'a babu wani bangare na cigaban bil'adama wanda sashen Hausa na muryar Amurka ba su taɓo kai ne ba.
Tsohon gwamnan jihar Niger kuma sanata Alhaji Abubakar Sani Bello ya yaba wa muryar Amurka a ƙoƙarinta na faɗakar da al'umma akan abubuwan da ke faruwa a duniya.
A hakika ko shakka babu VOA sun yi kokari kwarai da gaske ta bangaren kwantar da mutane akan abubuwan da ke faruwa a duniya gaba daya musamman Afirka da Najeriya.
Ko baya ga wannan ma shi ma tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida ya ce tabbas VOA Hausa ta taka rawar gani.
Kuna ayyuka da yawa jama'a ƙasa inda duk ake Hausa a Afirka. A Najeriya kadai ba ina jin kowa na sauraren ku kuma abubuwan da kuke sawa suna da kyau kwarai da gaske. Ina muku fatan alheri Allah Ubangiji ya sa ku ci gaba da fadakar da jama'an duniyan nan baki daya.
Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina. a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru ba tsari to kuna tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu ga Hauwa ta dawo da karshen labaran duniya.
Kwanaki 100 bayan da mayakan Hamas da ke Gaza suka kaddamar da hari mafi muni a tarihin Isra'ila, dubban ɗaruruwan Falastinawa ne aka kashe, inda a yanzu Gaza ke cikin wani irin yanayi, lamarin da ya sa yankin Gabas Tsakiya sannan a hankali ke dulmiya cikin wani irin yanayin da Allah kaɗai ya san me ka iya faruwa. Yakin da yana ci gaba da kasancewa wani abin fargaba da ka iya kwashe shekaru ga bangarorin biyu na Yahudawa da Falastinawa, inda tashin hankali ke ƙara ƙamari da rashin amana da ke tarnaƙi ga zaman lafiyar yankin tun sama da shekaru 75. Kafofin yada labaran ƙasar Iran sun sanar da sakin ‘yan jaridar ƙasar biyu da ke zaman kaso na tsawon lokaci a kan beli a ɗaurin da aka yi musu sakamakon baya da labarin mutuwar Mahsa Amini, har sai bayan ji da kuma ganin yadda za ta kwashe a duka ƙarar da suka yi. ‘Yar jarida Nilofar Hamidiya, wadda ta fara sanar da mutuwar Mahsa Amini a hannun ‘yan sanda saboda ba ta rufe kanta da mayafi ba sosai, da Alaiha Muhammadi, wadda ta rubuta labarin da Na'irzar Amini, an ɗaure su ne shekaru 7 da shekaru 6 a gidan kurkuku kowannensu a watan Oktoba bara bisa zarge-zargen da suka haɗa da gama baki da gwamnatin Amurka. Matan biyu dai sun shafe watanni 17 a gidan kaso, kafar labaru ta ASNA ta ba da labarin cewa an bayar da belin 'yan jaridar biyu ne akan kuɗi $200,000 tare da haramta musu barin ƙasar har sai an saurari ƙarar da suka ɗaukaka.
Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Najeriya ta yi kunnen doki da kasar Equatorial Guinea a wasansu ta farko ta matakin rukuni a gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka da ake fafatawa a kasar Ivory Coast. To sai dai da alama sakamakon wasan bai yi wa 'yan kasar daɗi ba, inda ma wasu masu fashin baki ke cewa da sake. Umar Faruk Bukoyum ɗan jarida ne kuma mai sharhi kan lamuran wasanni a Najeriya.
Wasan da aka buga yau tsakanin Najeriya da Equatorial Guinea gaskiya wasa ce wacce za a iya cewa gaskiya bata yi ma Najeriya daɗi ba, saboda Super Eagles ya kamata ya kasance a ce su ɗauki maki uku, to amma sai gashi makin ya zama ɗaya da su da Equatorial Guinea, wanda jiya mun ga mai masaukin baki ita Cote d'Ivoire da ainihin Guinea Bissau. Cote d'Ivoire ta ci su uku ba biyu ba ko ɗaya, ma'ana ita tana da maki uku kenan, wanda zagaye na biyu da za a yi tsakanin Najeriya da ita mai masaukin baki Cote d'Ivoire, kaga ya zama ma Najeriya dole sai ta ci wannan wasan.
To ya zaka bayyana karfin ƴan wasan ita Najeriya da kuma watakila irin damar da take da ita na iya lashe gasar ta bana?
ƴan wasan da Najeriya ta zo da su a wannan karan gaskiyar magana akwai jan aiki sosai, saboda ƴan bayan Najeriya kamar shi a jahi din nan da shi Ekong hakikanin gaskiya ba jazarsacu bane, kuma shi kan shi mai kama ƙwallo na baya na ma'ana golan ba wani ƙwararre bane, saboda daga South Africa yake buga wasan shi. So hakikanin gaskiya akwai jan aiki sosai a gaban Najeriya. Yanzu ya zama mata dole wasanta na zagaye na biyu sai ta ci mai masaukin baki wanda yake na da wahala. Sannan kuma su kansu Guinea Bissau ba kan wallasa bane hakikanin gaskiya, kuma shi dan wasan tsakiya ma'ana Yusuf Alhassan ya taka rawa sosai yau, sai kuma gashi ya ji ciwo. So yanzu kawo wanda zai madadin shi akwai jan aiki. Super Eagles kan gaskiya sai dai mu ce dai kawai sai yadda ta yi ga a wannan karan, saboda mutum biyu da zai fito a kowane group. So za mu tsaya mu ga wasansu na biyu da su da mai masaukin baki ya za ta kasance.
Umar Faruk Bukoyum kenan ɗan jarida kuma mai fashin baki kan lamuran wasanni a Najeriya. To a ɗaya ɓangaren kuma, tsohon ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kaduna Comrade Shehu Sani ya ta'allaka matsalolin da ƙungiyar ta Super Eagles ta Najeriya take fuskanta da ƙalubalen da suka dabaibaye shugabanci da tsari da kuma gudanarwa, kamar yadda za ku ji a tattaunawar da muka yi da shi.
In ka duba ƙwallon da ake yi a da, ƙwallon da ake yi a da fa an dubi 'yan ƙwallon ne da wanda suke ƙwallo kan titi daga nan suka fara. Ka duba tarihi, ka duba yanzu Shehu Adebami suka kasance ku su Daniel Amokachi, su Rashid Yakini, su waɗannan mutane da suke. Da can an yi tim-tim a Najeriya da sun da Brentford United, Tashnas, Rangers, Bees, Raka Rovers, Golden Star da sauransu. ICC Institution Trans Rangers International, Mighty Jet Majors, the CNTL, the Kaduna Rock da sauransu. Amma nan an kwaso yara, yaran masu jin daɗi, masu kuɗi, yaran manyan mutane. An kai su wani Football Academy. Daga nan an kwashi su an kai su ƙasar waje. Shikenan sun yi suna. Wani ma za a ɗauko shi saboda jani jikin shi ko yana da gashin kai ko yana da wani fuska mai kyau ko kyakkyawa ne ba. An ɗauko shi an sa shi. Bugu da ya riga an ci su an dawo da Najeriya. Ni amfanin wannan. Kullum muna ta kashe kuɗi a aikin maza. Ka duba haka ne 1980 lokacin da shagari da su Shegun Odegba Wiki Hussain Chukwu Emmanuel suka ci wannan kofin nan. Ka duba abin da ya faru. A 1996 shi ma wannan lokacin 94 kai suka ci. Ka duba 2013 aka ci wannan kofin. Za ka ga wannan kwallo ne wanda suke da kiyin kasa idan sun saba kwarari. Amma wannan ka zo daga Turai. Ka ci kwai, ka ci nama, kana tafiya, kana filiki haka, ka shigo cikin fili, ba ka son ma a taba kai. Shi yasa kwallon da suke yi a Turai ba irin wanda suke mana suka zo da gobe.
To sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikin wannan tattaunawa da tsohon dan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kaduna, Comrade Shehu Sani. Yanzu kuma ga Sarfilu Hashim ya shigo da shirin Ciki da Gaskiya.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da shirin Ciki da Gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau za mu ɗaura kan dambaro aure tsakanin wasu ma'aurata biyu kuma 'yan uwan juna. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A shirinmu da ya gabata mun kawo muku labarin Hadiza Ladan da ke aure a Kefu jihar Nasarawa. Wadda tunkari wannan shiri na Ciki da Gaskiya don buƙatar gudanar da bincike da zai kai ga samar da maslaha ko raba ta da mijinta don ta ce tana da yaƙinin ba alheri a zaman. Hadiza ta ce auren dangi aka yi mata da mijin duk da dama ta taɓa aure gabanin nan, amma sai ya zama akwai cin zarafi da ya kai ga mutuwa auren. A bayanin da Hadiza ta bawo makon da ya gabata, ta ce an sake dawo da auren ba da izininta ba, kuma abin da ya fi damunta shi ne idan suka ci gaba a haka akwai yiwuwar ci gaba da haifar yara masu sikila. A ci gaba da gwagwarmayar neman 'yancinta, Hadiza ta kai wannan magana masarautar yankinsu.
Yanzu a kan ni na ce ban yarda ba, an zauna an yi zama na ce ban yarda ba, sun ce duk da haka sai na zauna an yi zama na ce ban yarda ba. To shi ne abin ya ishe na ce bari in kai fadan hakimai, tun daga shi an ce suna kwatar ma mutane haƙƙinsu bari in je musu bayani. Sai na je kuwa na warware musu, suka ce to ai ma wannan ba ma aure a kai, tunda ba da yardanki ba, baki san wa ya ɗaura ba kuma ba ba da sadaki ba. Na ce ƙwarai, ba san wa ma ya ɗaura auren ba. Shi ne suka ce to in zo ƙarfe 10:30 ranar da na fara kaiwa kenan washe gari, suka ce in dawo ƙarfe 10:30 sai muka dawo ƙarfe 10:30. To ashe ni kafin in zo shi ya zo ƙarfe 8:00. Da ya zo ƙarfe 8:00 ya zo shi shirya musu maganan da zai shirya musu, wai auren ma shi an yi bai sa an ɗaura ba, kuma shi ma bai san waye ya ɗaura ba. Saboda haka shi maganan nan a bar musu kes a hannun shi, za a je gida a sasanta magana. In ya kama na ciwon ban so ne shi a take ma za a yi sakin ba tare da an je wani guri ba. Sai aka yi magana haka, sai fada suka ce to an ba da dama haka. Zai kira ni mu je gidan mu yi zama, bai kira ni ba, zai kira ni bai kira ni ba, sai ni na kira shi a waya. Nace babansu mai ka ce za ka kira za a yi zama akan maganan nan za a sasanta a gida. Sai ce ai shi bai yi magana da ni zai zama da ni ba. Nace a'a ba ni ne ba, fada ne suka ce ka ce za mu yi zama da kai a gida. Sai ce shi bai da buƙatar magana na yanzu, saboda haka ni na ɗauki mummunan hanyar da ba zai fitar da ni ba. Yanda ya gaya min kenan. Wani irin mummunan hanya ne wanda ba zai fitar da ni ba, sai ya kashe wayan shi. To magana na da shi na ƙarshe kenan. To sai da na je na gaya ma fada haka, sai suka sake ce min to in yi haƙuri in koma in sake dawowa ranar Monday, saboda ranar ƙwararren lokaci ne. Nace musu ba a nan nake ba a Abuja ne. Yace ba damuwa in yi haƙuri in dawo ranar Monday mu sake zama. Zai sake neman su. Shikenan ko ranar Monday sai aka maida zaman Talata. Monday nan yace saboda shi mijin na ya samu daman gaya musu a gurin aiki yana da zama a ana yana da wani uzuri kar ya zo ba a gan shi ba, amma a maida zaman Talata. To sai ranar Talatan ko da sassafe sai na zo. Da na zo da sassafe sai aka kira shi wanda yake zuwa, shi Bellan kenan yayan shi.
To shi ba shi yake zuwa da kansa ba kenan.
A'a shi sun hana shi zuwa, sun kwata-kwata ya ce a bar mishi magana a hannun shi, shi mai aure sun hana shi zuwa.
To
sai shi ya ce a bar mishi magana a hannun shi. To mu muka zo muka yi ta zama bai zo ba. Muka yi ta zama har karfe 10 ya wuce, har da rabi ya wuce bai zo. Mun ka ce to mu ga zaman da aka ce mu zo karfe 8 mun zo kuma har 10 ya wuce gashi har yanzu bai zo ba. Can sai ya zo gashi a mota ya zo. Ya zo a mota lokacin kuma wanda zai mana case din ya riga ya fita. To bai ma sauka a motan ba, daga kan mota ya bada sako ya ce idan ya dawo a gaya mishi.
Sai ya sake juyowa shi ma.
Yawwa, da yadda aka gaya mishi, to sai aka warware mishi, sai ce mana to mu sake yin haƙuri mu koma washe gari mu dawo ranar Laraba kenan. Sai muka ce mishi to ba damuwa, sai muka sake dawowa ranar Laraban. Kafin mu dawo Laraban sai ya kira shi da la'asar kan cewa a gaya mishi shi ba zai zo fadan nan kuma ba, sai akan wannan case din ne. Kuma wanda zai zo domin shi ba zai zo ba, saboda haka in kai magana kotu abin da ya gaya musu kenan.
Hadiza, ke yanzu me kike so a yi akan wannan lamarin naki?
Ni abin da nake so a yi yanzu ne hakkina ne a kwata min cewa ni kawai wannan aure ni ba zan yi shi ba. A duba min wannan lamari, ni nake auren nan, ni nasan abin da nake samun matsaloli a cikin gidan nan. Ba wata mata da za ta ce tana jin daɗi a gidan miji ta cewa za ta fita, wallahi ƙarya ne, sai dai kawai dai in ta ga ba ta jin daɗin gidan nan.
A nashi ɓangaren, mijin Hadiza Malam Saluhu ya bayyana mana nashi labarin. Tare da cewa zai iya amincewa ya rabu da Hadiza, amma matsalar ita ce mahaifiyarsa ce ta ce ko naman jikinsa Hadiza ke ci su ci gaba da zama haka nan.
Ni fa da sun kira ni ina tuki ne a university, na je musu mana hanya a gidana za mu tafi Jos, amma ni ban san komai ba, su nemi shi wa'annawa wanda mahaifiyarin Hadiza ta umarnin ya daura mata aure. Ya kuma tafi suka ce ta zo ta ba mahaifiyarta haƙuri, ta shigo ba ta ba da haƙurin ba, kuma ta dunga zage-zage ne ta Allah ba ta su ba. Na dawa ke gani wannan abu, na ce to ta ku yi haƙuri ya da Allah dora mana, ba ni ban san wani abu, ni ba mu yi wani faɗa da ita ko wani abu ba.
Sabi, abin da take faɗa da saki biyu ne a tsakaninka da ita ya gaskiyar magana.
Eh, haka ne.
Yanzu saura muku dama ɗaya kenan kawai. Aliyu, kai ta ce ka shawarce ta da ta je ta yi tsarin iyali ta daina aikuwa gaba daya.
Ni ban yi wannan magana ba, na ce isin ma sun tabbatar mana haka ne. To a lokacin kuma sai kowa ya san ba wani wanda zai cuta da wani, ko ba gaskiya ne ba. Shi Allah ya kawo hanyoyi iri daban-daban. Ni din nan yau ina da ƴaƴa, ita ma tana da ƴaƴa da wancan mijin ai guda wajen uku ne ko huɗu ne suna Jos, ga ɗaya na tare da ni.
Wato ita abinda take cewa tana so a haƙura da auren nan ne gaba ɗaya.
To wannan magana yau inda kaman kai ne ka ɗaura min aure, kai inda yau kai ne ka ɗaura min aure, san ce duk hukuncin da kai kai daidai, saboda ni ina nan da har yanzu nan da igiyan da ba daman tsallake shi ne igiya guda ɗaya, shi ne mahaifiyana, kuma mahaifiyar nan nawa kuma ita ne kuma mahaifinta.
Na gane. Wato abinda ake dubawa in an fahimtar da mahaifiyar wannan maganar maimakon ana aihuwar yara, tun da ita ta dage tana son aihuwa na aihuwar yara da za su na samun matsala. To ita ta ce raba auren ba wai don ba ta ƙaunarka ba, raba auren zai fi alheri.
To shi ne kace nace maka ai ni yanzu nan ka ji umarnin da aka faɗa mahaifiyana ta ajiye mana go, ce yau idan ana tana ɗiba nama na in yi haƙuri, kuma secondly kuma ta sake ce min ita wa'an namu gaba ɗaya, babban wa'anmu gaba ɗaya, zan bai mai da auren nan ba ta saduwa kiyama. To kaga kuma yau idan kai yau za ka zo ka same ta, duk hukuncin da kuka yi a kaina nisan ya ce muku to ga abin da ne nake bukata.
Yanzu in an yi tawaga Saliu za a je wajen mahaifiyar taka, kai ka amince a je a same ta a fahimtar da ita wannan labari.
Wannan duk abin da za ku yi, ina ganin an yi zaman nan an kai ta tara ta ce duk family din gaba daya tana son gani, duka kuma sun zo, ta kuma gaya musu, sai shi ɗaya daga cikin mai ce min to zai sake yawo ya ga kannanta gaba daya. Abin da aka tsaya kenan, ba san wani magana ko baya ga wannan ba.
Jin wannan batu na mijin Hadiza, shirin ciki da gaskiya ya sake jin ta bakin limamin da ya kulla tare da sake ɗaura auren Malam Abubakar Sa'id, wanda ya gargaɗi lalle abu wannan batu sannan a hankali don samar da maslaha.
To ai kira da wali ta koma ai Qur'ani ya riga ya kawo mafita idan aka samu rashin jituwa tsakanin miji da mata. Su koma su zauna fa asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, abinda Allah ya faɗa mana kenan. Da iyalanta da iyalan mijin su ta da wakilai ayi zama in dai daga tsakaninsu da Allah suna nufin za a samu gyara akan wannan, tunda ba ta so ai ba ya aure ta kasuwa bane, akwai ta da waliyai ta mai da al'amarin zaga waliyanka su nemi waliyai su nemi hasu hakaman min ahli wa hakaman min ahla, idan suka zauna Allah zai kawo su fita cikin al'amarin shi ya kama fita kenan malam lafiya.
Eh wato mana shi abin da yake cewa maganar mahaifiyar sance wace take cewa cikin sharuɗan ta cewa samsam bata yadda ba, wato mana koda bayan ranta ne ko da ita Hadiza tana yankan naman jikinsa ne ba sai zai rabu da ita ba, shi in ba don haka ba ya baya cikin maganar auren nan shi ma.
Abin da ya faɗa muku kenan ko abin da ya faɗa
muku? Abin da ya faɗa kenan.
Ko kaga wannan sai ku mai da shi zuwa ga iyalan nasi ba ba a so haka min alihi wa haka min aliya, a mai da shi zuwa ga waliyanta da wakilai su zauna Allah zai kawo su fita cikin al'amarin, shi ne abin da ya faɗa muku. Da haka yanzu kaga tunda harkan uwa ya taso cikin al'amarin abu ne wanda yake buƙatar a yi taka tsantsan ƙwarai a kai hankali ne ciki, saboda al'amarin iyaye ba ƙaramin al'amari ne ba, sai a buƙata a kai hankali ne sosai. Da haka tun daga kaman da ya faɗi dole a maida al'amarin zuwa ga su hakaman min ahlihi da hakaman min ahliha su zauna malam nasu su nemi mafita akan al'amarin nan, tabbatar da al'amarin ne.
Masu raro kun dai je da wannan takaddama ta kasance. Wannan shiri zai ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a wannan takaddama a bayan fage. Don tabbatar da adalci ga dukkan bangarorin biyu da ci gaba da zama lami lafiya. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji murya musu musamman ma Nasiru Adamu Ali Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC, ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla a gaida Sarfi Hashim Gumel. Masu saurare kafin mu ci gaba ga wannan sako. Lalle haƙiƙa shekara kwana ce.
A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024, sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa.
Shekaru 45?
Shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC.
Kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaitawa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare.
Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu,
zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam,
da kuma dandalin ƴan jarida.
Lokutan muna nan ba su canja ba,
haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba.
Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar VOA.
Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na internet tare da sabbin shafuka na duniyar Amurka da tafiya mabuɗin ilimi, har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya.
Sashen Hausa na muryar Amurka, majiya kwakwara ta yaɗa labarai da rahotanni.
Ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan bukatunku shi ne muradinmu.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Majalisar Ministocin Isra'ila ta fara wani taro cikin sauri domin amincewa da wani gyaran fuska ga kasafin kudin shekarar 2024. Wani tsohon magajin garin birnin Vladivostok na kasar Rasha ya rajista sunan shi domin zuwa fagen daga a Ukraine. Kafofin yada labaran kasar Iran sun sanar da sakin yan jaridar kasar biyu da ke zaman kaso na tsawon lokaci a kan beli.
To ma saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai can an jima da ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. Murtala Faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.